cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin nauku ina faɗa muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya ce amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun karanta su ko kace rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga a can an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika dai ne ma'ana tana kuma da kuma shi ma sahihi وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال أن كبر أبو أمامة الباهلي يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وان دي كانت آية الكرسي كرشان قوة صلى مكتوبة تفر الله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فأبين دي زيانا تشغاء الجنة كوة يموتو موتو أتي كوة تطيع تكيف آتا مالوكتي دا تازو دا شكنا رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد الطبراني اروايه الطبراني يتي وقل هو الله ذا اقرا قل هو الله اما دي wannan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa amalik ibn al-huwayris an karbo daga malik ibn al-huwayris kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fikihun ibn hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babu ko amma sai kawo shi a ƙarshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'aul istiftahi sai ruku'i sujada abin da ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce daga ganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli wato duk kuyi wannan gaba daya Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice duk kuyi wannan gaba daya sallu kamar ra'aytumuni usalli wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi an karbo da gare shi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka samu dama ba to kai a zaune fa in lam tastati fa ala jamb in ko baka sami iko haka ba to sai kai koda a cikin gidai a lokacin Imran ibn Husayn bai da lafiya ne menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin asali idan lafiyar ka kalau ana bukata kai sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka zaka yi ta to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya sai a ce dole sai ka cika wannan sharuɗan lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tunda an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka tsayuwa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara ka yi a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballanta na wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya aka yafe tsayuwa ballanta na kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya ko salati in kana da hanzari kaga da za a yafe maka waɗannan kenan wannan kuma shi ke nuna muruna ta addinin musulunci wato muruna shi ne kiyaye halayyar ta mutane da ɗabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashinsa na zaman lafiya ko rashinsa na da sauransu duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki wa illa fa aumi in baka samu iko ba to kai ima'i sai dai wannan riwayan fa aumi din ba ta cikin Bukhari tana dai wani hadisin daban wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala li maridin annabi ya fada wa wani marar lafiya salla ala wisadatin wanda idan yazo yin sujuda saboda baya iya kai goshin sa kasa sai ya dauko fulo sai rinka dora goshin sa kai farama biha sai annabi ya jifa da wannan fula wa qala yace dake salli alal ardi in istata ki sujuda akan kasa in ka samu iko wa illa fa aumi ima'an in baka samu iko ba to kai nuni kawai Allahu akbar ka dan sun koyi haka ruku'i kenan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo shi ka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kugo shi ka kasa in baka samu ba fa aumi ima sai kai imani wato nuni waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika sa'ilin nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da duka wanda take wajen ruku'i rawahu al-bayhaqi bi sanadin qawiyyin Imam al-Bahaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu. Abu Hatim ya ce hadisi ne mawqufi, abinda yake nufi ba maganar Annabi bace, maganar Jabir ce. Sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne. Banda Imam al-Bahaqi ma at-Tabarani ya rawaito haka, al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan a gurguje shine karshen wannan babu. Sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Sai a kira sallah, sannan sai a ansa tambayoyi. Assalamu alaikum. Za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai, saboda lokaci ba zai yi abin nan ɗin mu ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu taƙaita akan guda biyu, kuma yau kusa akwai wazi kuma, da saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi haƙuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su. Insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu, sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikinsu waɗanda suke masu muhimmanci kuma. Daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu. Na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba. To sai wani ya kawo min wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatul salatin dabi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari, wa qala ana aktara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nuna wa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa. A'a, ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo, ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu? Shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama, an ga da ta hagu. Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina? Ta dama. Wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayi sallama yakan juyo ne da fuskarsa gaba ɗaya, fuskanci sahabbai a zaune. Wannan shine tabbataccen aikinsa. Zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan ruwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abinda suke nunawa tun daga yana kallon alƙibla, yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu? Shine aka nuna halaccin yana yi ta daman, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta. Ban iya ka ɗauke mu wannan littafin. Jiya wani dan uwa, idan ba ku manta ba, nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya yi a bayan mai nafila, haka ne ko? Muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila, sai ce a Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya. Yace ta cikin littafin fitar bari ne, yau ya zo da shi. To ya je ya yi muraja, ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. Bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne ya wannan maganar, ba haka maganar take ba. Shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbas din, to amma ƙa'ida ta ilimi ka iya manta da abu. Da haka sai ce je dubo. Ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa. An fahimta ku? Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne. Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila. Ya saba jumhurin malamai akan wannan. Ko kuma dogarin sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma. Ina fata an fahimta ku? Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa. Dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin sahih al-Bukhari. Babu yake babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal arabi wal gulam alladhi lam yahtalim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba, wal maula ko bawan da an yantar da shi, wa waladil baghi da dan zina, wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami, zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba? An gane ku? Wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa, za ku bi zalla ko za ku bi shi ba? Wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babu hadisan da ya kawo a kasa, ya nuna duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha, yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan, wanda yana mata limancin sallar tarawih har bai hada ce Qur'ani ba, tana bashi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan, da yazo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a Musannam na Abdul Razzaq, la yaqumul gulam hatta yatlim, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma. Sai ce wa isnaduhu dhaifun, wannan hadisin dhaifi ne. Yace wa qad akhraja al-musannif fi ghazwat al-fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin, cikin labarin ghazwat al-fath Makkah, ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu, shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen salimanci, wa huwa ibnu sab'i sinina, yana dan shekara 7. Wa qila, wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi, faqila innahu laysa fihi istila'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala zalika. Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba a nan gurin ya kafa hujja da shi, saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba. Wai hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne, annabi bai san halin da suke ciki ba, ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su, ijtihadinsu ne suka yi, ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba, shi dai annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu, da suka je sai su ga yaron ya fi su karatu sai suka sa shi, daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi, dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba. An gane ku? وقيل لهم احتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه, ودان suka ce a ai mai yiwa limantin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne, a cikin sallan nafila ne ba farilla ba. Wa ujiba an al-awwal, Ibn Hajar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta, za ta yi da ba, za ta yi da ba, dan nan al-Qur'ani idza nakatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila. To kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu, za ta kaba ko ba za ta ba? Za ta kaba ita ku? Za ta kaba. To da haka wancan ma shi ne za ta kaba, kuma ta kaba za ta yi ne wata fasar kwana goma, arbata shirin wa ashira, kaba ita ku? A ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba, kuma ai bai kamata mutum sun kwan maka wani ya kuma. Mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu. Wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil, abu ya faru wanda zai sa ayi ta, yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka, ana yawan mace-mace, wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Eh? Kun gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace, ko fari mai tsanani, ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai me ya annoba, duk wani abu da zai zo ayi ta yayin sa ya dawo mutane. Wata ja'iha samawiya, abinda daga sama Ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan, kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shi ne abinda sunnar annabi ta tabbata.
Farkon
katin na taya, wanda aka fara metawa na rajina fara metawa, farkon katin. A cikin bayanin da nake yi game da
alƙanutu, kake cewa kawai irin wannan
nawalin kake banda ku ba wa alƙanutu. Amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai. A cikin kitabun tauhid ne wannan magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiya, abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kwallara da sauransu ba za a yi musu ba, suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar, a sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani, suka keɓance wannan kadai da sauransu. akwai kuma wadanda suka hade. Yanzu anan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin, kar ku damu, akwai hadisin da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin, madun na kana bisa nan gurin, da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata ba. Kun gane ku? Wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga wadansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi. Yana yi a bayyane. Na'am. Wa an sa'd ibn Tariq al-Ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud. An karbo hadisi daga Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i. Shi Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya to ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ajla'i kina, innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa uthman wa ali suka yi sallah bayan waɗannan annabi da halifofinsa hudu. Afa kanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? Kala sai ya ce ai bunai, ya ce ya kai ɗana muhdath, ai wannan bid'a ne. Muhdath kagaggen abu ne, yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, ya ce wannan bid'a ne. Wannan hadisi da wabul khamsa, malama hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud, tun banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam An-Nasa'i, wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal, haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam As-Sahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikinta, wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai gunte bayan alqanut a sallan asuba har yabar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai hadisi ne zaifi. Alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne, yanzu kafin mu je mu samu na alfajar, kafin mu samu kai na alwitr, shine alqanut na nawazi, idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yi wa waɗansu addu'a, to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini, baya keɓance asubahi ita kadai, kuma na yi a raka'an ƙarshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an ƙarshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ku? Wa an al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatun aquluhunna fi qunut al-witr. Al-Hasan ibn Ali, Allah ya kare da a gare shi, yake cewa annahu qala yati allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatun, annabi jira da mun tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi, aquluhunna fi qunut al-witr, wanda zan rinka karanta su a al-qanut na witri. An gane ko? Wato idan ka zo shafa'i da witri, idan ka zo witri da raka'an karshe, to za ka yi al-qanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna, annabi yana yi, ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba, wata rana yakan yi witrin sa haka nan ba al-qanut, wata rana ya yi al-qanut. To idan ya tashi yin al-qanut din, ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya faɗa. Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي، ولا يعز من آديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. Wa sallallahu ta'ala ala nabiy. To wannan sai ma kuma warkaswa daga azaba, warkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fi man tawallay, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyin su. Wa barik li fi ma atai, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniya, samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka.
wa innahu la yadhillu man walaita, lalle duk wanda kaji binci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba, wa la yu'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijin mu, wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunkasa. To wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan, wannan alqanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin mutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallar ta fari da wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce, duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun fahimta ko? Kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nan su ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaimah bi ziyadati la man jaminka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba, bayan ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jaminka illa ilayka, la man jaminka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An bai ta ku, wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kace mala? Wannan kali da ake cikin sallar alqanut, ko cikin wato addu'o'i na alqanut, sauran kalmomi da ake karawa da yawan su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamai su kare kalmomi, wadanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita, karka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka kawo shi nan ne, abin da duk zaka shigar na addu'arka zai fitar daga cikin wannan kalmomin. Wadansu kalmomi ne mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne, ba na ce ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi yana Ibn Abbas, daga Abdullahi ɗan Abbas قال يتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. النبي ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qanut na sallan asubahi. Saura da ni, sai ce wa fi sanadihi dhafun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka tafi wannan babi, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani a kansa, don ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza, to ga madogaran hadisin ba sahihi ba ne ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisin da za su ƙara fayyace mana wato ma'anar abin fillafilla da ke da. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, alqanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh Al-Albani ya ce alqanut fi salawatil khamsi lin nazilati, yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar, lin nazilati, dan wata musiba da ta sauka, a iya yi ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'a ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, qanata fi rak'ati al-akhirati, yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yaushe? Bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamida, bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qanut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'i, ina tambayar da zuwa ne ke ta zai a bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'i, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din. wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam At-Tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Daud da Imam Al-Hakim An-Naisaburi duk sun ruwaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati, kun fahimta ku, idan wata musiba ta sauka, ko idan annabi ya so ya addu'a alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya, yan uwan musulmi da suke Albania, yan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mai musu addu'a a cikin alkanun, a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta. Kuma zaɓi alkanun su nan ne bayan an dago daga rukui, haka ne ko, bayan an dago daga rukui, kuma liman zai yi karatun alkanun sun a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk gashi hadisan annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa suka keɓance, suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu, wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo na waɗannan, wani lokaci kai magana akan su gaba ɗaya, abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis a kansu suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba akan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a, da haka sai Muhammad Salih bin Sulaiman ya mutsalan ba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba. An bai jona da kyau, to ina zuwa ai ban karasa ba. Wa kana yaqnutu fi salawatil khams kulliha, yana yin alkanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni. Lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala, daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjur Walid bin al-Walid wa Salma bin Hisham wa Iyash ko Iyash ibn Abi Rabi'a, Allahumma shjud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sinin Yusuf, Allahumma al'an li Hayyat wa'ilan wa zakwan wa usayyatu atati Allah wa rasulahu, cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa. Thumma kana yaqulu idza faraga min al-qunuti, idan ya kammala al-qunut din sai ya ce Allahu akbar fa yasjudu, sannan sai ya tafi sujuda. An gane ko, to wannan al-qunut kashi na farko kenan. Al-qunut kashi na biyu kuma na witri fa, kana yaqunutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan, yakan yi al-qunut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan. Wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, ina tambayar ka ta tsaro, wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, idan ya tashi alkanus din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i, inda a cikin wutri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam At-Tabarani, haka Imam Al-Baihaqi, haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitab at-Tauhid din sa, dukkaninsu sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alkanut a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne ya ce kafin rukuti, la ba'da rukuti. An fahimta ku, to kaga shine ansa tambayar ka ta tsaro. To da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin mutri. Yanzu kenan alkanut gine nawa muke da shi, biyu, imma alkanut inda nazila, imma kuma alkanut na me, na mutri. Wannan su kadai tabbatattun alkanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Imam zai daga hannu, imam za su daga hannu. Idan daga hannu ko ba a shafawa, daga hannun kawai za a yi, idan ya gama sai sauki. Shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Malam, daga kanu jiya san gurbin da na tsara. Kuma bayani idan zai yi addu'a ala kauli.
Eh.
Kaga sai bayani da ke na da wahab ya kawo. Kuma ka ce cewa idan annabi da yake yi alkanu ala kauli, sai ya zama to sai Allah ya kuma sai sanakan nan amshe. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kada yi alkanu ala nazila, sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta falala, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama to da shahada ce, idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada ke nan, ko kuma ya zama na waɗannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wani.
Tambaya sai mai kyau, cewa idan annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi. Wannan hadisi da ta cire daga annabi, yace da can annoba azaba ce, amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so. To idan aka ce ayatul kanud dan Allah dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba, abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce da ke a cikin alkanud me ake yi? Addu'a, addu'a me take? Shi ne abin da zai ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi? Aha. Kuma addu'a ɗin nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba. Domin cikin waɗanda annabi ya alƙanud a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'ar annabi an karɓa kenan? Da an karɓa addu'ar da ya musu ta alƙanud da za su musulunta? Da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta. Ka fahimta ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa ya gafara laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi an yafi masa, amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika, wani zunubi yake da shi bayan yafi masa, ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din, duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan shahada, addu'ar ka ba ta hana ya mutu. Idan ka alƙalu tun dole sai ya mutu. Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid, idan dai kun saurara mun karanta wajen. Wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa, yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba, kowane irin abu kana ba shi lokacin sa. Yanzu idan ka zo kan matsala daya, ka ce duk abin da ka taba sani a matsalan sai ka faɗa, sai kullum mu tsaya kan hadisi ɗaya ke zamu kare. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana, sai a wuce gaba. Wata rana sai wani ya tambayo sai ya zunguro, to sai ya ji sauran. Wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ya ji sauran. To haka al'amura suke tafiya. A wancan munasaban kitabut tauhid ne, yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fiqhu ba, tunda magana ta tauhidi ce. Kullum ko da hadisi ya zo da yake ɗauke da sako na fiqhu, muna ƙoƙarin ya za mu fayyace abin da ya fi littafin tauhid ɗin, kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqhu. To haka idan mun zo kan masail fiqhiyya aka zama matsa a nan, ba za mu fita daga can gurin ba, sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi. Ina fatan ka fahimta. Wa alaikum assalam.
Dangane da batun dai wannan aya ɗin da ɓangaren tambayar sa, ana nan ga kaman maza akwai maza ba guda ma kaman maza da Imam Ahmad
eh da
fatan cewa gaba ɗaya ma maza ya aka sun ba kuma to dan wata sai su rage yin amshi
shi ne ai
kaman sai su cikin karan na duk ya akar masallawo ya kuma kenan su
a'a yo idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne, sai ka tafi akan hasken dalili. Wane ne fi karfin dalili? Shine kawai magana. Kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne, in ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba, su zama fatawan Ibn al-Qasim sun saba wa Malik. Yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun, kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawan Ibn al-Qasim ba na Imam Malik din bane ba. Amma yanzu zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan, ka samu zahir din bayanai, kaga littafin Az-Zakhira na Shihabuddin al-Qarafi juz'i 12 ne akan mazhabin malikiyya ne. A cikin kitab idan na ce qala fil kitab nayi shiru, ina nufin mudawwana kenan. Yace kitab kai ka ce qur'ani, qala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan. Idan na ce kaza ina nufin kaza kenan. Zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi'i, yace dai Shafi'i yayi karatu wajen Malik, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin wannan. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne, ahadasun da me? Da asbab. To ahadasun nan su ne me? البول ده الغائط دمي ده دمي ده المزيد دمي الولي دمي كما شكنا سنكاري تو أسباب annawu mutakil dawaye dawaye da karsa to idan ka koma cikin zattera sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma malikiya yake guda 25 kuma malikiya kuma yake jeran su dai bayan daya har sai ya kai maka suka to kaji ne na ce har yanzu kan muka gani wato a sai san yana baya kenan mun garkarza amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarkon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi wannan shi ne riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki da kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya kaga wani magana da tafi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana ka faɗi maganar magana yau wannan ai ba da dalili ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ku Allah ya ji mana gaban kasa cewa me eh wannan shawara ce mai kyau matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi abinda ya faru shi ne tahaddusan bi ni'matillah ba wa alfahari ba tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zama na zama Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sa can wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015 to inda na bari sai na zo na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi ɗaya daga cikin wannan bolam guda 37 idan ya je fatar maka da shi yanzu wannan ya zame maka kaya sauran ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin to wannan ta sa ba kowa zan bai wa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci amma a shirye nake ni kana wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum a dalilta sai je lebo wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba dukkanin na iya faruwa da izinin Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take sai da hankali hankali waɗanda suke sun tafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin hankali hankali don saboda murka amfanar su gaba daya insha Allah ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أنك هو حديث لك أبو هريرة الله تكاري الدعاء قريب يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سجد أحدكم إذا أنت ينفو يتاتي ينسجد فلا يبرك كما يبرك البعير كري دوكا إذن يدر أكميك دوكا وا walliyaza yadayhi qabla rukbatayhi lalle ya tsora hannayensa kasa kafin guyoyinsa yayi ku akhrajahu salat malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibn hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa ibn hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa ibn hujr wannan ne hadisin wa ibn hujr gashin ne na tafiya shi wa ibn hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tsira da amincin tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi ta yi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai yace fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar daga riwayar Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu صححه ابن خزيمه ابن خزيمه يا انغنتا كي وذكر ابن البخاري معلقا امام البخاري يا كاوكي اما زين حديثي معلق موقوفا كما يا دنگنتا كي زوا ابن عمر بيتي النبي يا تيبا da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan guyoyinka ba guyoyi ake farkawa ba hannu ake fara kaiwa sannan guyoyi wannan shine tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yake akai guyowa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari ya rawaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah
a kana wallahi ya mutu ya fara kai Allah ya kafi duniyar Allah kamar shi ne da kuma yake kafa
annabi ha ai mun buga misali je ne ko sai farje ko muka ce annabi ya ce kar mutu ya duka idan kuma yake duka idan rakumi zai fara kaiwa mai wata guyo wata gaba yake fara kaiwa kasa guyo guyoyin sai yake gurbana da suwarka ta annabi sai karkai haka wato kai ne zaka fara kaiwa kenan annabi zaka fara kaiwa wannan mas'ala ba wai so ba ta zo bace ba mas'ala ce tsohuwa sai Ibn Taymiyyah sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan guyo ake fara kaiwa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadhihi sirr al-ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin guyuwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi jihadin sa kenan gashi malamai sun saba masa
assalamu alaikum
na'am
ana shi ne wata yin kiran mai nan sai da wanda bakari ka kawo shi
ne hadisi muallaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi muallaq kaurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya amma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi Imam Bukhari yana da malaman sa kamar su Abul Yaman kamar su Musaddad da sauransu sai muka yi haddathuna Musaddad an gane ku sai ya kawo malamin Musaddad ya tire Musaddad din ya zama muallaq kenan haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi ce kala Rasulullah ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama muallaq kenan shine Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih muallaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine muallaq wa bil hadisi za katirun fallazi ata bihi bi sidatil jami'i khudhi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu yace shi hadisi muallaq yana da yawa a cikin sahih al-bukhari amma sai dai kashi biyu ne amma dai imam al-bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah qala kaza amma kuma ya kawo shi bi sigatil tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbat yace ruwaya an ruwaito annabi yace kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hurjiya ai hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigar tamrid a wajen malaman hadisi sigar ta rashin tabbas wajen bada labari abinda kake kila wato kila wa kalike na ba tabbas to duk hadisi muallaq da imam al-bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da sigar ta tabbas yace qala rasulullah kaza to wannan khuzaisi hadahu an al-mudafi an qaida ne sahihi ne a wurin imam al-bukhari ka fahimta da kyau wa ghayruhu ne kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatul tamridi da'if to ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da'ifun shadid ba da'af wato gairu shadid kenan wannan shine abinda Imam Suyuti ya tabbata cikin al-Baiti Suyuti fi musnad al-hadith wannan ne karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miƙa daga sujuda ya danganci ina zaka ba ga mene ba idan zaka tafaraka a ta uku ne ko zaka tafaraka a ta biyu kaga an halatta maka sunnatul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka bai da tunda daifin ne garu shadid duk daifin da daifancin sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya san mutaba'ati da shawahid
suna ya kuma shawar Buhari ne
ba ta
kuma wani waya ta mata
ne ta yi a wurin sa shi bai cika sharadin sa ba shi Imamul Bukhari a cikin sahih Bukhari fa qaida ce yafi daban wanda bai bita cikin sanin littafin sa ba ba wai ko hadisi da inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharadda da yake gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya iya kawo cikin adabul mufrad ya kawo cikin juzul qira khalf al imam ya kawo cikin at-tarikh al-kabir ko as-saghir ko al-awsat da sauran littafin sa amma dai ba zai kawo cikin sahihi ba ba da yake ne kuma wannan ba ma da yake bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhatu sahihi ne an gane ko wa an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama gwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al-yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa aqada 53 sai ya kulla 35 wani kirgi ne a wajen Larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tahiyya wannan dan ya zanna miƙe wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akada 33 wa tara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsansa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya sai imamu bukhari wanda ba wannan ba sai imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma as-sababa wannan al-wusta wannan al-bunsa wannan al-khisa al-ibham wato idan ya kama ya tsunta ka gaba daya ya dunkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan tin ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karka da dan yatsunta ko da yake anan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunsa nan gurin malai yace tahrikul isba'i fi at-tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana kimfida tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwarsa ta hagu wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna sai ya kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukan su wa yashiru bi isbihi allati talil ibham sai isharar da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake biyan babban dan yatsa ila alqiblati ya nuna yana kallon alqibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bai da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan ya nuni da shi ya rinka kallon alqibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta wa ya kasance idan zai nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan, wannan suna rike haka, wannan kuma yayi haka, kuma dan yatsa hannu ne ya miƙar da shi, wato kaga haka menene kenan, ya halaka da shi kenan, yuhalliku bihi ma kenan, ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu, waɗannan kuma suna daura haka, nan manuniya kuma ya haka ita, wani lokacin haka annabi yake yi. Wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadru biha, wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadru biha, wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka, wato yuharrikuha yana motsa ta, to wannan motsawar shine malamai suka sabani dama da hagu ko kasa da sama, yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din, yadru biha yana yin addu'a da ita, abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake bayan tahiyya din nan, bayan salatin annabi din nan, karshen abin da ya sallama sannan zai mai da hannun sai da yake ya rike yan yatsun sai mai da su yadda suke kuma. Wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min al-hadidi, wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkadata ta fi tsanani auren shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi, yani as-sababa, yana nufin wannan dan yatsan manuniya. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu dhalika fi tashahhudaini jami'an, annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne. Wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi, ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsunsa guda biyu, wato sai sa yan yatsa guda biyu har kamar haka kenan guda biyu, sai annabi yace da shi ashe mayar da ita daya wa ashara bi sababa, yana nuna masa cewa haka zakai da daya zakai, sai mutumin ya tankwarar da wannan din sai mayar da ita daya. Kun fahimta da kyau? Yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya, hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu, ka miƙar da yatsunka, hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama, to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban ɗan yatsa da ɗan yatsan tsakiya ka ɗaure ta haka, waɗannan suna maƙale ko wannan kuma ka miƙe shi, ko ya kasance ka jike su duka guda kun babban ɗan yatsa ka ɗaura akan ɗan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan, kuma ko ya kasance shi wannan ɗan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi, ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi, in kana motsa shi kuma za ka rinka yin sama da ƙasa ne haka da shi, wannan su malaman suka ce za ka yi dama da hagu ne da shi, duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata, kuma za ka yi shi a dukkan tahiyya, a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe. An bai sani da ke ko? Wannan baya cikin sunna, an gane ko? Wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayensu, a wannan baya cikin sunna, yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayensu haka sannan su mai da su kan jiyarsu haka, wannan baya cikin sunna, yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai, cewa ya nake ganin kuna daga hannayenku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam, yace ku daina. Eh, ina ga sai mu dakata nan ko, abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana gobe, sai mu dora inda muka tsaya insha Allah. Assalamu alaikum, kai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce tukuna, ai hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar, wato da muka ce annabi na yawan karantawa cikin rukuyi, subhanakallahumma bihamdik, abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, magana kan kalan rabbana ko litin rabbana, nan gulun mun karanta rabbana na ce inda na gani a cikin Bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce, muka ce a binciko ko da zo wani bawan Allah ya ce ya binciko ya samu cikin Bukhari akwai wannan rabbana din, wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kafir ba su dauka ba, ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka babu kari, kamar yadda yanzu na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd, ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba, ko rabbana ba tare da Allahumma din ba, da sauransu. Allah shi ne da mu zuwa ga abin da yake shi ne dai. Wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah. Gashi kuma hadisin annabi na cewa la tastalihu ala imamikum. Wato kar ku saba wa limaminku. To me ake nufi da kar ku saba wa limaminku? Idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta, to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan la tastalifu ala imamikum, ba'a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum fil niyya, wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen mai niyya, da haka dole kai irin sallar da shi zai, wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo je su isa sodakar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla. Kuma abinda al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa, akwai tanakuri kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba, kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla, yace mun yi tufka da walwala, yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila, dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba, kowa niyyarsa daban. To idan haka ne, idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla, ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace, kowa niyyarsa daban. Ina ba da mun fahimta. Kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima, wannan ke wannan shine babbar hujja da jikin Bukhari da Muslim. Hadisin Amr ibn Salima yaro ne da shekara 6 ko 7, kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi, annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani. Yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7, sai suka rada ni in zama ni ne limamin farko salawat. Yace har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aura ta daga baya, sai wata mace ta ce ku ci tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamu. Yace za ka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa, yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci. Hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da annabi ya ce liyumman nas aqra'uhum likitabillah, suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa, gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7, kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi. Wai da cikin Bukhari da cikin Muslim. Hadisin Mu'az ba sai mun sha mai tace ba, ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf, ko san salatul khawf sallar tsoro, ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida, idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya, idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallan tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan kana da suffa kai dai har guda 6, ɗaya daga cikin suffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya a samu rabin sojojin su bishi sallah. Idan aka yi raka'a ɗaya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyan, su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'a da kansu liman ɗin na tsaye, su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bishi. Idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa, su kuma raka'a da yake nan suka yi, idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi su cika. Wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5 a 6. Ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida 2 ya kira waɗannan su zo ya yi musu limancin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama a tafi, ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2 ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan tafiyar shi ne yake yi nafila yake yi, su kuma me suke yi? To kuma yi musu annabi haka yawa sahabbai a sulhul hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma? Haka ai babu wata magana kuma. Ko kuma ya
sani ga mutane a cikin bayan sallar magriba sai. Na tashi da fara biyu na tuna kan ruwa din da sallar magriba sai.
Kowace irin nafila, mutlaqan nafila, kowace irin nafila, kowace irin nafila. Mai wannan tambaya ta gaba yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu, akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka? A cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka. Abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna, ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan. sannan yake cewa dukkan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri, akwai wani dalili? Babu wani dalili da yake a haka. Za ka iya nafilar ka a inda kai farilla, za ka iya canjawa fil amr sa'a, amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi, to a nan wurin rigima take. Amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan biyarwa, wannan ba komai. Bayan an tago daga rukui, fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, akwai hadisin da ya nuna haka? Akwai. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu, wato yayin da yake yin kurwa wajen tagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala mikewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kaman maganganu amma bai ji me yace ba. Da aka gama sallah sai Annabi ya ce waye ya magana dazu, sai kowa ya shiru. Sai waye zai ya magana dazu ne, sai kowa ya shiru. Da ya matsa ya ce waye magana, sai wani ya ce ni ne ya Annabin Allah. Ya ce me ka faɗa? Ya ce abinda na faɗa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama ya hibbu rabbuna wa yarda. Sai Annabi ce na ga mala'iku 30 da tsoriya suna rigingimiya, wa zai riga rubuta ladan da za a baka? Dan ba manta ba, har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci ya yi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar, wanda yake bayar da bayanin siffar yadda Annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Muttafaqun alayh. An karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu mun sahabbai. Iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya waywaye mu. Fa kala yace idza salla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa. Da can abinda suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba, in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, sai Annabi ce a ga abinda za ku faɗa, at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat zuwa ƙarshe. Wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi, ku ji dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi. Dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi, kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya. Idan ita ce abinda Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa, sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram. Ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa, wa huwa bayna zaharanina, muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare. Falamma qubida, yayin da aka karbi rayuwar annabi, qulna assalamu ala annabi, sai muka rinka cewa assalamu ala annabi. Wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, sai sai me assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuh. To dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi, sai dai ka ce me assalamu ala annabi, saboda annabin baya nan. Lokacin da kace assalamu alayka, kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka. An fahimta ku? Duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo cikin halin yanzu, amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-Qur'an. Fa kana yaqulu, ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت وانا اللفظ من سنشاء وابن دوجة وانا تهير عبد الله دم أباد هنا إمام مسلم يرويته haka al-imamu Abu Awana, haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafinsa, haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin Sunan. Dan haka shi ma hadisi ne indantacce, idan ka iya wannan kai ita ma ta yi. Na uku tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya, naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya, yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع نقول. قال ابن عمر يتي زدت فيها نيسينك آل كلمر وبركاته ودى نجيتا دقوجة من سهاجون ودى جيكم يجيتا نيبن جيتا با. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له, anan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji da kyau ko? Lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullah ibn Qais, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati, idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu, inda ya zanto a zaune a cikin sallah, ga abin da yace falyakun min awwali qawli ahadikum, yazanto yana daga farkon abinda mutum zai faɗa a halin zama, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun bayyana ku tahiyyatan biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari, yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace ku ce qulu, ku ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تهيا تشد تكرشي ود أكجد قبائكين عائشة رضي الله تعالى عنها تتي منذ الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ودنن سوني تبتت نلفزا كرات تهيا ودن دسك إن جنت دقبا جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم كون تيم كون بيم كون بير كون تيد كون نوكي تكي ونن تهيا الكتاي. أم فإن تقو النبي صلى الله عليه وسلم يكن نو أنتا ومتاني samfuri-samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa, wanda yafi jin tafi masa sauki, kila wanda tafi masa sauki kai ita tafi baka wahala, kila wanda tafi maka sauki ne ita tafi bani wahala, kila kuma zai iya duka, kila kai ma zaka iya duka, sai ya kasance ka mamaye sunnar Annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyana ku, to wannan shine karatun tahiyya. Da zaran mutum ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan. Yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a. Wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba. Walin Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba, dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi. Fiqhun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu, da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya, abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza, wannan kaza da kaza din bai dame mu ba, kafin a farlanta mana, daga baya sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wannan. Kun fahimta da kyau? Yanzu sai ya kasance me ya hukuncin tahiyya cikin sallah, abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan. Hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta? Dole farilla, ba sunna ba kenan. To idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan. To haka al'amari yake, qabla an yufrada alaina, waye farlanta musu? Su ba su da wata wasiƙa cewa wane ya ji manzo Allah ce, a'a mu mun ji manzo Allah ya ce, kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai su bayanan hawa, in huwa illa wahayin yuha, da haka magana su tabbas ce cewa tahiyya farilla ce. Wali muslimin an ibn Abbas radiyallahu anhu qala كان ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يروي حديثي تيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يا كرم تدى واتو في صحاب ديوتي بايا عبد الله بن مسعود تهيا كده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله زوا كرتي وانا هنا تكلم لفظا ده من كلام تاع تنغ دارو وعليكم السلام wato Malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda, shine sifatu salatin nabi. Idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere, kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisin. Amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kare da ya samu kasir kuma zai ji su gaba ɗaya har ya je ya iya, ko yana ji da kasir har ya rubuce ya iya. Ko mutum bai iya arabiya ba, zai iya rubuta da boko, ya rubuta transliteration din yadda zai iya karantawa har ya haddace. Ka haddace labaran duniya ma balle sanan kuma tahiyya ba a karanta tahiyya a bayyane, ana sirranta ta ne. Wa alaikum salam.
To madam, yaya dogaran waɗanda kuma suka sauƙaƙa tahiyya yadda idan ba a yi shi ba a iya su da kafe
zai zo a cikin sujudus tahawi, zai zo a cikin babi na sujudus tahawi. Idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta, menene hukuncin sa? Annabi ya sunnanta ayi wannan sujudus tahawi din, a gashi abin farilla ne tare da haka yace ya mime sujudus tahawi. Ka fahimta da kyau? Kar ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus tahawi, farilla ma ana yin sujudus tahawi. Akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni. Rukuni shine sujuda ba ta tsakan gare sai kayi shi dole. Ka fahimta ku? Abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla. Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Fadala ibn Ubayd ibn Nafiz ibn Qais, ana yi masa alkunya Abu Muhammad al-Ansari. Ka san ita alkunya sunna ce, a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa, kana kwanan shago ka ce sunanka Abu Ammar, shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar. Ga Aisha ana ce mata Umma Abdullahi, ko bata taba haihuwa ba, aka yi jingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakr Siddiq. da haka alkuni abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa, kuma yana daga cikin ladabi na sunna. Wato idan mutum ko kana ganin girmansa ka ambaci sunansa gatsai gatsai, in ka san ɗansa sai ka ce masa Abu Fulan. Wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junansu da shi. Sai ka ji sun ce Malik ibn Anas, wakan sai ya Malik, sai ya Aba Abdullahi, ya Aba Abdullahi, ya baban Abdullahi, duk haka suke. Hassan al-Basri sai ya Aba Sa'id, wani ce ya Aba Abdurrahman, haka zaka ji suna kiran junansu. An fahimta ku? وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يتي
وانا عبيد كبير يكاين واسو زي كيلا نيفا سوسي كيكوه ميلا كراتول انا نيفو سبوتا انت زاجي ريكي نمكو انا اوكو كما لوكا تيئري دا منتبجي اوان كراتو سيوا جيروا واتو اينشين باين لمن ينا جيروا اباين لمن an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri, ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga muryar sai jiyar da wani. To akwai wani masallaci an yi haka din, wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, to sai shi mai gina masallaci, wanda ya gina masallacin ya tashi ya ce shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacinsa, ya yi fada ya yi hayaniya da sauransu. To menene hukuncin mutumin da ya gina masallacinsa kuma ya zo ya irin wannan? Farko abin da ya kamata mutane su sani, dukkan wanda ya gina masallaci, masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba, ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, saboda kasancewar sa ma ba naka ba, shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai, suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba. Da haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban safanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da ka yadda da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗa kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yi a rinka yi shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakaninsu da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shine ya kamata a yi. Amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyalewa za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon wasu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakaninsu ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska, ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje, a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo, sai a ce to mun ji naka, kai ko menene naka sai ka kawo, sai a ce to mun ji naka, dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi. Wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Da haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa, ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun sha yin magana akai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa. Idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ko? Wannan shi ne abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya guri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. أنكروا حديث دغ فضالة ابن عبيد من تيني ابن عبيد ابن نافس ابن قيس انا كيرنسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيله الاوس. فضالة ابن عبيد كي تيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Annabi jira da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, walam yahmadillah, bai yi godiya ga Allah ba, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya yi sallah to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabonsa, summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiya, amakon ya karanta tahiya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, ayyamakon yayi wannan bai ba, idan an kammala tahiya kuma akwai salatin annabi, ayyamakon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin su zai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba ɗaya. Me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ya ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa. Abin da za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah, ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi addu'a. An fahimta ku? Sannan ya da'u bima sha, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salati shi ma wajibi ne. Saboda annabi ya yi umarni da kalmar qulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta ƙarshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka haɗa ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Salaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kale yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi, wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kayfa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato hadha su'alun anil kayfiyya, kina kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata, sai annabi ya shiru. Thumma qala, sannan sai ce qulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi. Wama yasiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu. Qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan ya nuna ya koya masa sallama tun da ta kenan. Wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah, da zaran na ce annabi Muhammad, sai ku ce me? Sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko ka yi shi ko kuma ka yi wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ne bai min salati ba. wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wa sallam, to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba, dan idan haka ne ya so nawa zamu ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace, in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraji, to a lokacin nan sallallahu alaihi wa sallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ku? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce don kasancewa a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake nan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan, duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine annabin ya koyar ba, duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba, daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya kasance yana yiwa kansa salati da wannan lafazin, shi da kansa yiwa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, in banda kalmar ahli baiti. Nabiyu Allah